To sai dai kamar da aka saba a ƴan shekarun baya, Najeriya ba ta cikin kasashen da sakatare Mike Pompeo yake ziyarta, don kuwa da muhimmancin kasar ta fuskar tattalin arziki da kasuwanci a nahiyar ta Afirka da kuma kasuwanci tsakanin Najeriya da kuma Amurka baki daya. Tani da wannan mataki ya jawo sharhi tsakanin ƴan Najeriya, inda wasu ke sukan kasar ta Amurka, wasu kuma ke ganin matsalar daga Najeriya ne. Ga dai abinda wasu ƴan kasar ke cewa game da ziyarar ta Mike Pompeo a kasashen na Afirka banda Najeriya. Farko dai ga Kamran Musa Jeka, wani mai fafutukar haƙƙin bil'adama na kungiyar Amnesty Support Group.
Mu muna gani sun fahimci rashin nagartaccen shugabanci ne, da kuma rashin tsaro, da kuma rashin kula da al'umman kasan waɗanda ake mulka. Saboda in ka tsaya ka kalla, magana wanda ya shafi tsaro kadai ya isa ya hana America ta zo kasan nan. Sannan kuma na biyu, waɗannan farfaganda da ake ta yi na abin da ya shafi a cikin hanci da rashawa din nan, shi kanshi gabaki ɗayan shi abin ya zama akwai tasgaro a ciki, babu gaskiya a ciki. So saboda haka mu muna kallon cewa wannan abu zai shafi tattalin arzikin Najeriya da kuma kimanta da kuma girmanta da mutuncinta da ake gani cewa ƙasa kamar America har za ta iya kai ziyara irin su Ethiopia da sauran waɗansu ƙasashe waɗanda yake ba su kai ta girman ƙasa ba da kuma yawan al'umma ba.
Kamar ministan harkokin wajen Amurka da ya tsallake Najeriya, wannan mataki da ya doka shine mataki wanda ke tabbatar da cewa duniya ta ci gaba, Najeriya kuma still muna nan dai inda nike, ƙara komawa baya ma ake yi a maimakon ci gaba, ko kuma a maimakon a ce an samu haɓaka bangaren tsaro da
ko a kwanan sai da kasar ta Amurka ta saka Najeriya cikin kasashe da za ta sanya wa ƴan kasar takunkumi na wani nau'in visa na zama a cikin kasar ta Amurka bisa zargin ayyukan ta'addanci. Ga dai abinda wasu ƴan kasar ke faɗi. Da farko ga Malam Mikael Garda kuma Rabi Lumani mazauna birnin Lagos.
Amma kada mu manta, ala kullu halin ita ƙasa Amurka idan har tana da wayansu buƙatu a wurin wata daga ƙasan nan Afirka, in dai har bata samu ba, to duk yanda kuke da ita za ta nuna ma duniya cewa fa yanzu ba ta ɗasawa da kai ko da maganan hana ƴan Najeriya maganan visa da Amurka ta yi kwanan nan. Tabbas wannan shi ma wayansu alamomi ne da yake nuna cewa akwai dai lauje cikin na zaka ga cewa kamar tana kokarin nuna wa duniya cewa ba ta jin dadin abin da shugaba Buhari yake aiwatarwa a Najeriya. Shi yasa kwata-kwata take nuna wa mutane duniya cewa kwata-kwata yanzu tana neman kamar za ta yanke wayansu ƴan hurdodi da nan Najeriya. Amma dai ga mu mutanen ƙasan, muna ganin ai idan muka tsaya don kokarin gyara al'amuranmu a ƙasanmu, ina ganin babu wani abin damuwa ko wani tashin hankali.
To wannan ya nuna ƙarara kenan cewa ita Amurka a halin yanzu dai ba ta yi da Najeriya, kuma ba ta yarda da Najeriya ba. Kaga ya kamata a ce in dai har Amurka wani jigo a Amurka zai kawo ziyara Afirka, ya kamata a ce to ya fara da Najeriya, in ma bai fara da Najeriya ba ya kamata a ce ya zo Najeriya. Sannan kuma na biyu, kaga a ƴan kwanakin nan ne shi kansa shugaban Amurka Donald Trump ya sanya takunkumi na hana visa ga ƴan Najeriya domin a zo a zauna zama na dindindin Amurka saboda sha'anin tsaro. Saboda kaga yanzu a Najeriya harkar tsaro din nan ta tabarbare.
Ziyarar ta Mike Pompeo a Afirka dai ya maida hankali ne akan bunƙasa tattalin arziki da tsaro, daya daga cikin matsalolin da ke ciwa ƴan Najeriya tuwa ƙwarya, ko da yake a ganawar da shugaba Muhammadu Buhari da shugaba Donald Trump na Amurka a bara sun amince na sayarwa Najeriya wasu zaratan jiragen yaƙi da kuma sauran taimakekeniya ta fuskar tsaro. Sai dai kuma wasu na yi wa ziyara a matsayin na neman nisanta ƙasashen Afirka da China, da yanzu haka ta yi kaka gida a ƙasashen na Afirka. Babu Gen Supreme, Murya Amurka daga Lagos.